Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 10 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kere ne tare da Ibrahim ka Almasi Garba. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
A Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey. Shugaba Donald Trump ya umarci hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta samar da kayan yaki ga mayakan kurawa na kungiyar fafutukar demokradiya a Syria. Sannan shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallami da daddan hafsan sojin kasar Paul Malone.
To kamar yadda kuka ji a kanun labarai za ku ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya sallami shugaban hukumar FBI James Comey a lokacin da yake tsaka da binciken zargin katsalanda da aka ce Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka a bara. To ko ina makomar wannan binciken?
Wannan bincike na cikin halin tsaka mai wuya. Saboda kaga na farko ba a san waye zai mai gurbin sa ba.
A jiya ne kuma al'umman Afirka da ke zaune a birnin New York suka yi wani taron manema labarai don nuna damuwarsu akan dokar da wasu matasa 'yan Amurka suka yi ma wani ɗan ƙasar Burkina Faso wadda ya kai shi ga doguwar suma tun mako da ya gabata. To wannan karo kun je kun zauna da su a hukumance, kun je kun gabatar da ƙara?
Haka ne, kwarai kuwa mun gabatar da ƙara.
To ko bayan waɗannan rahotannin muna da shirin demokradiyya da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma Comey jiya Talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka, an kuma raba ka da aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaba Trump ya ƙara da cewa Comey ya kasa jagorantar ofishin yadda ya kamata. Akan nada shugabannin FBI ne su yi wa'adi ɗaya na tsawon shekaru 10, shi ko Comey shekaru 4 da suka gabata ne aka nada shi. Comey yana California ne lokacin da wani hadiminsa ya shaida masa cewa an fi sallame shi, zuwa yanzu dai bai ce wa jama'a komai ba. An bayyana dalilan sallamar Comey a wasu wasiƙu biyu da Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions da mataimakin sa Rod Rosenstein suka rubuta. A takaice dai suna masu zarginsa ne da rashin bin doka da ka'ida. Comey ya aikata laifuka masu tsanani game da yadda ya kammala binciken yadda abokiyar karawar Trump a zaben shugaban ƙasa Hillary Clinton ta yi da sakonnin email a cewar Rosenstein. Yana mai zargin shugaban FBI da shan gaban Attorney General ta wajen cewa da yi ba za a gurfanar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka gaban shari'a ba.
A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya umarci helikwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta samar da kayan aiki ga mayakan kurdawa na kungiyar fafutukar demokradiyya a Syria. Matakin da zai iya janyo tankiya tsakanin Amurka da Turkiya da kwaran Amurkar a kungiyar NATO. Babban mai magana da yawun Pentagon Dana White ta faɗa a jiya Talata cewa mayakan kurdawa waɗanda yawansu ya zarce fiye da rabin jimlar dukkanin mayakan SDF za su samu kayan aiki da ya kamata don samun wato su yi nasara kenan akan kungiyar ISIS a Raqqa a Syria. Kungiyar ta SDF wadda take aiki tare da taimakon Amurka da sojojin gabayya ita ce kadai take da dakaru a ƙasa waɗanda za su iya kwace Raqqa nan ba daɗewa ba, a cewar White.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallami da daddan hafsan sojin ƙasar Paul Malone. Wannan ya biyo bayan ajiye aiki da janar-janar dama suka yi, waɗanda suka yi zargin cewa sojojin Sudan ta Kudu sun aikata kisan ƙare dangi da kuma laifukan yaƙi. ba a san ko za a nada malon kan wani mukami na daban ba. Shugaban kasar yana wato ya nada James Ajong a matsayin sabon hafsan sojin kasar, wani takaitaccen umarnin soji da aka yada ta kafar talabijin na gwamnati bai yi bayanin dalilin shugaba Kir na daukar wannan mataki na mai malon da wani ba. Sudan ta Kudu ta fada yaki ne tun bayan da aka shiga kukuwa kan mukami a shekara ta 2014 tsakanin Kir da dan kabilar Dinka da mataimakinsa Rick Machel dan kabilar Nuer. Wannan gugurmaya ta rikide zuwa yaki gadangadan a Juba babban birnin kasar, wanda nan da nan yawan zuwa sassan kasar. Wannan tashin hankalin ya haddasa karancin abinci a sassan kasar baya ga tsadar abinci da kuma rashin sauran harkokin yau da gobe. Sannan yakin ya tilasta mutane akalla miliyan 3 barin gidajensu.
A karo na biyu, fadarar shugaban Amurka ta White House ta jinkirta wata ganawa da za a yi akan ko ya kamata Amurka ta fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma a Paris akan dumamar yanayi ko a'a, wanda tsohon shugaban kasar Barack Obama ke goyon baya. Yayin yaki diman zabe, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin tsabin Amurka daga yarjejeniyar wadda kasashe 195 suka cimma, wanda kuma tun bayan da Trump ya zama shugaban kasa take tangal-tangal. Hadimansa sun ce yana gab da yanke shawara akan ko ya amince da yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta takaita dumamar yanayi, wanda ta hada da alkawarin Amurka na rage gurbata muhalli cikin shekaru 10. To amma fadar White House ta ce ba za a yanke shawaran ba har sai Trump ya dawo daga taron G7 na shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya, wanda za a yi a Sirsi a karshen wannan watan Mayu.
Akalla mutane 13 sun rasa rayukansu jiya Talata bayan barkewar fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan yan ta'adda a kudu maso yammacin Somalia, a cewar shedu da kuma jami'ai. Fadin dai ya faru ne tun daga sanyin safiya, lokacin da yan ta'adda suka kai hari sansanin sojojin Somalia da ke gundumar Gudu mai tazarar kilomita 35 daga Boidowa, wadda kuma ke da tazarar kilomita 250 daga babban birnin kasar wato Mogadishu. Kamar yadda wani da ya shaida wato ya shaida faruwar lamarin ya fada muryar Amurka, ya ce kusan zaratan mayakan yan ta'adda 100 ne dauke da makamai suka afkawa sansanin. Fadan dai wato kusan awa ɗaya aka yi ana yin shi, inda suka tilastawa sojojin gwamnati ficewa daga sansanin, amma kuma suka koma ba tare da bata lokaci ba. Shi ma wani da ya shaida lamarin ya ce ya ga gawarokin yan ta'adda 4 da kuma sojojin gwamnati 3.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya sallami shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey, a lokacin da yake tsaka da binciken zargin katsalarda da aka ce Rashid ta yi a zaben shugaban Amurka. To kome hakan ke nufi, tambaya ke danda na yi wa wani mai sharhi akan siyasa da zamantakewa a nan Amurka, Dr. Safiyanu Sa'id Ali Mai Biyar.
To hakan na nufin cewa shugaban kasa yana cikin fargaba da tsoron abin da zai je ya zo sakamakon wannan bayani. Kasashe Kome ya kasance mutum ne mai tsatsauran ra'ayi, kuma ra'ayi nasa irin wanda yake zama a kai, wanda in ya bincike ya gano gaskiya baya tsoron ya bayyana ta. Hakan kuwa na da nasaba da zabe da aka yi na kwanan nan, kaga yadda ya dinga binciken ita abokiyar karawar shi President Trump wato Hillary Clinton, a inda ya binciko kan batun email da ake ta bincikenta, email saba da sauransu, kuma wanda kaga saura yan kwanaki kadan a yi zabe nan ma ya sake bankaɗo wasu ababen. Ya fito kuma ya gaya wa Amurkawa cewa ga halin da ake ciki kuma a yanzu, wanda kaga inda wani mutum ne na iya duba da la'akarin cewa za a yi zabe yan kwanaki, in kuma ya faɗi wannan abin na da iya tada kura yana iya dandannewa yace bari in danne in boye in bari ya bari sai an bayan zabe ya wuce kuma ya yi bayani to amma shi dai kan mutun ne shi inda ya ga gaskiya baya wani tantama zai fito ga duniya a yadda al'amarin yake yana tunanin wannan na daga cikin abin da yasa suka kauda shi cikin gaggawa
to ina makoma wannan aikin da aka bashi na wannan binciken katsalan da ake ganin Rashid Time a America
to kawai yanzu zamu ce kawai wannan bincike da cikin halin tsaka mai wuya saboda kaga na farko ba a san waye zai mai gurbin sa ba tunda shugaban kasa bai kai ga nada wani sabo wanda za a ce yanzu zai mai gurbin sa kuma ba a san wani irin mutum za a kawo ba shin zai ma ci gaba da wannan binciken ne ko kuwa binciken shikenan bakin karshen su kenan ya kare to Allah dai shine ya barwa kansa sani ko ba haka ba
to gani irin yadda shugaban kasar nan ina jin akan ainihin Flynn kwanan shi 24 aka sallame shi akan aiki ga wannan shugaban FBI shi kuma an sallame shi yana tsaka da aiki kana ganin wanda zai gaje shi ko kuma wanda za a nada shi kuma zai iya yin aiki peaceably kuwa
to gaskiya bana tunanin haka gani nake duk wanda za a kawo zai zama dan koran shi shugaban kasa ne wanda zai tabbatar cewa ba a fito da wasu bayanai wanda za su tada hankali ba ko su tada kura kasan su ɗan sanatoci ɗan democrat yanzu sun dau zafi da haushi suna ta kokarin su ga cewa yaya za su yi masu shi kansu shugaban kasan ma an zai yi su kauda ci ba dan kowa ba saboda yadda yake ta kama karya da murda abubuwa cikin ɗan kankanin lokaci yanzu in ka dau misali harkar lafiya na Obama kiya din nan kaga bisa doka ai akwai wani adadi da aka ware kusan ina jin sai an samu majority kamar a ce 60% na ƙuri'a na su sanatoci za a iya fasin wannan a canza wannan tsarin harkar lafiya amma kaga cikin gaggawa 'yan jam'iyyar Republican tare da shugaban kasa suka canza wannan doka suka mai da shi cikin kashi 50 ko da a ce rabin wato adadin sanatoci ba su yadda ba rabi ne kawai suka yadda wannan abin na iya canzuwa a mai da shi doka wanda haka ya ba shugaban kasa nasara ya canza wannan tsari
to madalla sai a biyo mu a shirin hantsi don a je karshen hiranmu da wato da Dr. Safiano Mabiyar a jiya ne kuma a birnin New York wasu wato 'yan Afirka da suke zaune New York suka yi taron 'yan jarida inda suka nuna damuwar sa akan yiwa wato wani dan kasar Burkina Faso duka har ya yi dogor suma wani matashi dan Amurka da ya nemi ya masa sata inda yake sayar da kaya a unguwar da ake kira wato 149th Avenue kenan a birnin Bronx shi ne ta taro abokansa suka lankada masa duka Muhammad Mada yana cikin shugabannin Afirka da suka yi jawabi a wurin taron manema labaran kuma na tambaye shi ko wannan abu sabon abu ne da suka gani
ai wato mun saba ganin irin waɗannan abubuwa cikin dimu mutanen Afirka ko da yake yawanci idan ya faru da yake ba video saboda shi ba cika gani ba amma wannan an video tape kuma sai aka dora kan social media ya labari ya bazu har news duka sun nuna videon da to dalilin da yasa muka kaman wannan da yake duniya duka sun gani ya kamata mu tashi sai ko da dama muna tashi muna yi amma da yake wannan yanda video yaje viral sai muka ga cewa a'a bai kamata mu je behind closed doors yanda muka saba yi
wato ka aje a asirce yanda kuka saba ganin
ɗan sanda nan domin yawanci idan ya faru haka da yake ba video abinda muke yi ne muna kira ɗan sanda mu je mu zauna da su mu yi shawara mu duba yanda za a yi a magance wannan
to wannan karo kun je kun zauna da su a hukumance kun je kun gabatar da ƙara
haka ne kwarai kuwa mun gabatar da kara ko jiya mun akwai pre-Ramadan conference da muke yi da 'yan sanda duka na Bronx wato commandodin kowane precinct da ke Bronx mun zauna da su jiya muka nuna musu bacin ranmu kuma cikin iko Allah jiyan nan commandan wannan precinct inda abin ya faru ya gaya mana cewa jiyan nan sun kama ɗaya amma suna cikin neman sauran hudun da ke suka involve cikin wannan lamarin
to bayan wannan taron 'yan jarida ko na manema labarai da kuka yi menene mataki na gaba idan kuka ga wato ko kuma ba ku ga haske kamar yadda kuke tunanin ku gani ba
to wato so far dai muna gani ai mun so mu ganin haske do da yake da muka sa shi wannan press conference jiya ai kafin ma mu yi press conference sai mun nemi izini a gun yan sanda inda dai za mu sai mu yi press conference kuma suka ba mu izini
to ganin yadda wasu yan Africa suka sayar kaya bakin hanya akwai matakan da ku shugabannin jama'an Africa da kuke New York kuke dauka na neman a kare su waɗannan da suke kasuwanci a bakin hanya
na'am kwarai kuwa wato na farko cikin wato press conference da muka yi mun nuna cewa wannan hanyar da yake wannan unguwan Africans da dama na sayar da kaya kan titi kuma in ka duba yan sanda ba su da yawa wurin nan saboda shi abinda muka kira shi commissioner yan sanda mun ce yayi kokari ya karo mana yan sanda a wannan wurin Africa unite cause we're moving
right out of Babylon and we're going to madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma karfe 1 ke dan da minti 16 na dare a nan Washington DC kafin shirye mu na gaba ga wannan sako
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba
ko shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki
mata idan zamu zauna mu hadu mu zama tsuntsiya madarin mu dai mu dunkule guri daya to dole wannan 35% din da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma
da kare hakkin kananan yara
magogon yana luwaɗe da mu idan yayi da wannan yau gobe kuma sai yayi da wani
dangantakar mahaifi da ƴaƴansa
wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na dauko warena in zai yi ne da nama na ya bani yata
da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali
fiye da mata da maza 4000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa
gwagwarmayar kare hakkin bil adama
gaskiya mun yi bakin ciki mun shi zahi mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da danta ko yau da an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
kai mata sune duniya
sune kuma da zamu ja gefe kuma mu ba Alhaji Ibrahim a yau wuri ya gabatar da shiri na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wannan ni Ladan Ibrahim ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya yau shirin zai duba kalaman tsohon shugaban kasar Najeriya ne Goodluck Jonathan biyo bayan zaben da aka gudanar da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya a halin yanzu a cikin littafin da Shegun Adeni tsohon mai baiwa marigayi shugaba Umar Musa Yar'Adua shahara a harkokin yaɗa labarai ya rubuta shugaba Jonathan ya bayyana waɗanda suka sa shi ya faɗi zaɓe wannan batu ya sa da yawan 'yan Najeriya suna cece kuce akan wannan lamari to kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu yi matashiya da waɗannan batutuwan da sananu ne a Najeriya da farko zaben kungiyar gwamnoni wanda daga nan aka fara samun takon saka wanda har ya dalilin ficewar wasu gwamnoni biyar daga cikin wannan jami'iyar saukar shugaban jami'iyar PDP wato babban gatukur aka mai gurbin sa da tsohon gwamnan jihar Bauchi kana campaign manager a kudancin Najeriya wanda tataken jami'iyar aka ce bai iya bayyanawa ba sosai zaben fidda gwani na jami'iyar PDP wanda aka yi ya haifar da guzurtsoma musamman waɗanda suke jin ai musu ba daidai ba ana cikin haka ne kuma sai ga batun sace ƴan matan Chibok wanda ba Najeriya ba hatta sauran kasashen duniya sun yi tur da wannan lamari kana ƴan ta'addan Boko Haram sun samu garuruwa har sun kafa tutan su a matsayin daulolin su duk a lokacin mulkin jami'iyar haka kuma an samu takon saka tsakanin minista da ƴan majalisar dokoki akan zargin cin hanci da rashawa ana cikin wannan sarkin Kano na yanzu yana gwamnan babban bankin Najeriya ya koka akan batun daban da wasu biliyoyin daloli suka yi amma maimakon ai bincike sai ma aka sallame shi bakin aiki Wani lamari kuma shine mataimakin shugaban kasa na wannan lokaci ya kawo cin zabe a mazabansa balle karamar hukumarsa balle ayi magana jaha. Sai dai duk da faruwar waɗannan abubuwa tsohon shugaban ya ce ba waɗanda suka sa shi faɗi zabe illa shugaban Amurka na wannan lokaci wato Barack Obama, Prime Minister Britania David Cameron da shugaban kasar Faransa François Hollande. Na tattauna da Dr. Nusa Tanko shugaban jami'ar MPC kuma dan rajin kare haƙƙin bil'adama. Na kuma fara tambayan sa ne ko me zai ce game da waɗannan kalamai na tsohon shugaban kasar Najeriya game da faduwar sa zabe.
Maganan gaskiya na farko masu zabe shine jama'a ɗan Najeriya. Amma wani zai bada kalami kuma ya ce ya bada jawunsa zai faɗa ne bisa abin da ya lura amma ba shi zai taɗa zaɓe ba. Tabbas a shugabannin ƙasar waje da yawansu ba su ji daɗi ba da yanayin shugabancin shugaban ƙasa wanda ya gabata. Misali abubuwan da ya fi damuwa da su shi ne cin hanci da rashawa. Na biyu kuma shi ne maganan Boko Haram da ake yi ana ta kashe mutane babu inda aka samu a kibla akan waɗannan abubuwa. Ba mamaki a ce sun ba da tsokacin bakinsu akan yanayin inda suke gani ba su ji daɗi ba. Kuma abin tunawa shi ne can dama lokacin da shi ma kansa kafin ya haura gaban mulki akwai abubuwan da ya faru a lokacin Yar'adua a lokacin da bai da lafiya da kowa a aka kasa sanin me yake damun shi shugaban ƙasa Yar'adua har a lokacin su masu kaɗa baki suka cewa ya kamata abin da kundin mulki yake domin muna kan gaba a lokacin shi kuma ya samu ya zo har ya ɗare kan mulki. To a lokacin sun ba shi goyon baya bisa kan su kanmu kuma 'yan Najeriya sun fito saboda tsaban abubuwan da ya kamata abin da kundin mulki shi ma ya haɗe ya ɗare kan gado. To amma maganan gaskiya 'yan Najeriya su suka yi zaɓe sun suka sa abin su gani abin a zuciyarsu kuma sun suka zaɓi wanda suke so a lokacin. So maganan cewar wataƙila su sun taimaka irin faɗuwansu a zaɓe gaskiya wannan wani batu ne na wanda ya faɗi zaɓe tsakani da Allah.
Ya ce shugaban jam'iyyarsu wato tsohon gwamnan jihar Bauchi yana cikin waɗanda suka kwance mai zani a kasuwa shi da shugaban hukumar zaɓe. Yi min magana a kan shugaban jam'iyyar PDP duk da kai ba ɗan PDP ba ne kai ɗan jam'iyyar adawa
ne
amma me ka hanga game da wannan kalami nashi?
Gaskiya tsakani da Allah babu akwai misali wakila akwai abubuwan da ya faru tsakanin su biyun amma ina tabbatar maka a lokacin da nake shugabancin jam'iyyoyi na Najeriya gaba daya Allah ya sa na samu daman magana da shi tsohon shugaban jam'iyyar PDP Adamu Ma'azu kenan. Kuma a lokacin gaskiya ni na ga inda ya tsaya tsayin daka don ɗan jam'iyyarsa ya samu ya ci zaɓe a lokacin kuma shi ne shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. A gabana na ji lokacin da yake magana da 'yan jam'iyyoyinsa a arewa don su tashi tsayin daka don su samu su kai labari. Kuma a lokacin an riga an kai a kibla mutane sun riga sun fusata sun riga sun sa ransu a inda suke so su zaɓensu. Ya yi ƙoƙarinsa tsayin daka don ya samu kuma wannan ba kare shi nake yi ba. Ina magana ne ga abin da na gani kuma abin da na ji a bakinsa. To maganan cewar wakila ko ya kwance mai zani a kasuwa to wannan tsaya akwai jita-jita da aka dinga yi a lokacin da aka ce ita matar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan tana fitowa tana zage-zage abin da bai kamata ba. Shi kuma ya je ya faɗa wa tsohon shugaban ƙasa Jonathan ya ce mai ya kamata ya wa matarsa kiyamar leni bai kamata tana fitowa tana magana inda take magana ba a siyasance. Domin ma wanda ma take zaga a lokacin shi ne ɗan shugaban ƙasa yanzu Janar Muhammadu Buhari a lokacin shi ya tsaya zaɓe bai kamata tana fitowa tana furta magana ba domin ita ba shi mai suke tsaya zaɓe. To waɗannan abubuwa wataƙila shi ne ya sa yake maganin cewar ya kunce mai zani a kasuwa. Amma a tsayin zani na gaskiya ni na san cewa ya yi ƙoƙarinsa ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa inda kowane ciyaman zai yi ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa ya ci zaɓe. To amma mutane sun riga sun yi nasu kuma Allah ya riga ya nashi.
To batun shi kuma shugaban hukumar zaɓe fa don ba shugaban jam'iyyar su kaɗai ya ce ba har da shugaban hukumar zaɓe ma a cikin littafin
ka san shi Professor Akinjega attajiri ne, mutum ne mai son bin gaskiya, kuma mai son bidin abin da zai iya yi. Na yi aiki tare da shi a matsayina shugaban jam'iyyoyi, na yi magana na kuma a lokacin da na so mu yi tsokaci akan maganar zaɓe ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba, na ga cikin damuwan da yake, kuma na ga a ƙiblan da yake ciki. A cewa wani kila ko ya goya wa wani baya don gaskiya, babu gaskiya a wannan magana. Misali, a lokacin da aka yi zaɓe wacce ta gabata, ai shi kansa a tayar jigan an mai wannan zargi da Muhammadu Buhari ya faɗi, an mai wannan zargin cewa ya yi wa Jonathan aiki. To, saboda haka yanayin shugabanci, idan kana shugaba ko na hukuma ne kai ko na kashi ne, za a ga wasu ce maka ai kashin nan ka bi shi gefen gidan wani, baka bi shi gefen gidanka ba. Lallai kuma in ka yi shi tsakaninka da Allah. Ina magana ne akan abin da na sani tsakanin da Allah. Ya yi ƙoƙarinsa ya tabbatar cewa zaɓen nan an yi ta bisa kan alƙibla, kuma sun bisa gaskiya da bin doka da order. Ba za a rasa ba, ba za a rasa ba ko a cikin ɗan hukumar an da aiki akwai wani a ƙasa da suke taimaka ko suke wani abu da bai dace ba, wannan ba za a rasa shi ba. Amma a ce wani kila shi shugaban jam'iyya a tayar jaga ya yi wani kalama ko ya yi wani aiki da ya nuna cewa kamar shi ne ya yi har aka tara shugaban ƙasa, wannan ba zai ba. Kaga misali shi ne, idan ka ga mutum aka ce maka za a yi magudi a zafi, a misali, to an karɓar mutane ɗaya, mutanen da suke garin an kawo musu sojoji ko mutane wanda za su danne su, ko kuma dama sun su ma kansu a unguwan ko a garin sun yarda cewa a yi wannan magudin akan siyasa. To sannan ne za ka ga an yi zaɓe, an ce maka an yi magudi. Amma muddin jama'an garin ba su yarda ba, da hukumomin anguwan ba su yarda ba cewa a yi magudi a kan su, ina tabbatar maka magudi a zaɓe yana da wuya.
To, watakila masu saurare idan sun ji ka za su ce, shi Dr. Yunusa Tanko yana magana ne saboda kila shi ma jami'ar ta sha kayi ne, shi yasa ya ɗauki ɓangare guda. Me za ka ce ma waɗanda za su yi irin wannan tunanin game da waɗannan kalamai da ka yi yanzu nan?
Ai, mun tsaya zaɓe kuma mun san abin da ya sa mu muka faɗi a zaɓe. Na farko, tsakaninmu da Allah, mu ba mu da kuɗin za mu fito ma mu yi kamfen har ma da yawan jama'a da san mu, amma muna yin kamfen kuma mutane suna jin labarinmu. A misali, yanzu kana so ka shugaban ƙasar Najeriya, amma shi a ce ba a ji ka ba a kaman a Borno, ba a ji ka ba a Sokoto, ba a ji ka ba a kaman Lagos, ba a ji ka ba a kaman Oweri. In ma an ji ka ƙalilan ne wa'yansu da suka san kana cikin neman zaɓen. To, ai ba yanda za ka yi zaɓe, ko kuma a ce mutanen da suke baka kafa gurbin jam'iyyoyin a ko'ina ba a sassan ƙasar nan, to don ka ce za ka yi zaɓe, ai ko ka san cewa ka yi. Amma mu mun sani cewar amfani da kuɗi don hankalin mutane yana cikin abubuwan da yake kawo kake na ce a kan zaɓen Najeriya. Wannan tabbas. Inda a ce jam'iyyoyi kamar irin namu, muna da ɗan kuɗi da hada-hada da za mu iya fitowa mutane su san da labarinmu yadda ya kamata. Bare da gaske an san mu, amma yadda ya kamata a ce mu ma mun kira da kaɗan nan, inda su ma su kira nan, to ina tabbatar maka za a yi gwagwagwa da mu.
To, masu saurare, a nan shirin zai ɗiga aya a madadin baƙon namu Dr. Yunusa Tanko da kuma Julie Gresham da ta zai sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To, madalla, yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To, a takaice, a Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma Comey jiya Talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka, an kuma raba ka da aikinka ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaba Trump ya ƙara da cewa Comey ya gaza jagorantar wannan ofis ɗin yadda ya kamata. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallami da daddan hafsan sojin ƙasar Paul Malong. Wannan ya biyo bayan aje aiki da janar-janar ɗin ƙasar suka yi da dama.
Duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiya, sai kuma da hantsi. Amma kafin mu yi sallama da ku, ga ta'aziyya zuwa ga sarkin zangon kuma sai Alhaji Umar Faruku na rasuwan ƴar uwarsa Hajiya Zuwaira Ahmed Kaba ɗan Zaria mai Sakwara Kumasi, kuma uwar Alhaji Sa'alu Maso Kano mai unguwar Yalwa Kumasi. Allah ya ji kanta, Allah gafarta mata. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da mai bada umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan safe Jimmy Cook, Baba Yakubu Maƙi Rike, sallama a huta lafiya.